الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوات رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرن مكة ومدينة نادي هكرا دبو دا دلي هدو دا أربعين دا دا واندي زو دي دي دا ترى قوات بيار أجرغوريان كلم دا دبو بيو دا شا دبو بيو دا أشرن dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyati da kenan cikin fadar jahar Gombe anan kai anguwar Bolari kan titin mai tama Yusuf street idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin suratul zariyat mun kwana a aya ta 30 yau zamu tashi kan aya ta 31 alaramma mai Allah ya ci
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
الله سبحانه وتعالى kamar yadda jiya muka dauko wannan kissa ta abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da kuma mai bakin sa masu karamci wato wannan madannan mala'iku wanda Allah ya tura su domin su halaka a mutanen Lut annabi Lut to amma sai suka biya da ziyara gidan annabi Ibrahim domin su yi masa albishir da cewa zai samu da Ishaqa sannan kuma su gaya masa cewa ga abin da Allah ya tura su to Allah yake ba mu labarin yadda abin ya faru bayan da suka zo annabi Ibrahim ya musu liyafa ta girmamawa ya kawo musu kayan abinci ya yanka musu dan maraki ya zo ya ajiye musu ya soya musu suka ci to tattaunawa basu ci ba afwan basu ci ba saboda mala'iku ne har yake tambaye su me yasa ya suka ce mu fa ba mutane bane mu an aika mu ne zuwa ga ainihin wato mutanen Lut domin mu halaka su to shine anan gurin yake tambaye su qala yace musu fama khatubukum ai fama khabarukum fama zati'tum bihi me yake tafa da ku me labarin ku me kuke dauke da shi ayyuhal mursaluna ya ku waɗannan manzanni ya ku waɗannan an aika da Allah ya aiko qalu he suka ce masa inna ursilna ila qaumin mujrimina inna lalle mu da kake ganin mu ursilna an aike mu ne ila qaumin mujrimina zuwa ga wasu mutane mujrumai mutanen banza waɗanda suka saba wa Allah suka kangare wa Allah nursila alaihim domin mu antayo akan su mu rugunsumo akan su mu hankado akan su mu turo akan su hijaratan duwatsu min tinin na daga yumbu na wutar jahannama wannan shine Allah ya turo mu mu ainihin wato antayo akan su musawwamatan ay mu'lamatan inda rabbika kowace dutsi da kowanne garwashin wuta na dutsi akwai ainihin wato alama da sunan wanda za ta halaka za ta kashe kamar yadda Allah ya yi wa mutanen ashabul fili su ma kowanne dutsi da ainihin wato wanda aka turo da sunansa kawai kansa zai je ya jefa wannan tsuntsu na ababil da ainihin wato kashe har ma daga karshe aka bar mutum daya shi daga cikin su wanda bai mutu ba san da ya koma ya je ya bada labari na abin da ya faru sai da ya gama bada labari sai ga tsuntsunsa da nasa dutsin a bakin sa ya wulla masa ya tarwatsa shi kamar ka ce da bomb din sa a bakin sa ya jefa masa ya tarwatsa shi ya lalata shi su ma haka nan musawwamatan wato mu'ulama an yi mata alama inda rabbika a gurin ubangijinka lil musrifina ga waɗannan mutanen banza ga waɗannan mabarnata ga waɗannan masu sabo cewa lalle ga irin hukuncin da Allah zai musu fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina amma duk wanda ya zama mu'mini daga cikin wannan mutane da ainihin wato Lut wanda baya wannan mugun aiki baya wannan muguwar barna Allah ya ce mun fitar da shi ba mu halaka shi ba kama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimina kuma ba mu samu a cikin su ba in ba gida na musulmi ba ma'ana dai sanda muka wato halaka kowa iya musulmai kadai suka saura a wannan gari suka ainihin wato tabbata Allah ya ce wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim wa tarakna fiha aya mun bar aya a cikin wannan gari na Ala Lut a lil ladina yakhafuna al azab al alim ga wanda ainihin wato suke tsoron azaba wacce take mai radadi mai zafi wato ko yau ka je ka ainihin wato kasar Jordan da ainihin wato wannan gurare da waɗannan mutane suka rayu akwai gurin da yake har yanzu akwai alama ta an halaka waɗannan mutane domin Allah da ya tashi ma a wata aya cewa waja'alna aliyaha safilaha
waja'al falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min tinin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma wato jaa amruna falamma jaa amruna lokacin da al'amarin mu yazo na halaka su ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka sanya kasanta ya koma sama samanta ya koma kasa wato muka yi upside down din ta kenan wato sanda mala'iku suka ciccibo ta tun daga kasan bakwai inji wasu malaman tafsiri sannan sai aka daga sama wasu otar waya ma aka ce sanda suka jiyo tasbihin mala'iku a sama suna tasbihi sannan sai aka antayo su aka rugunsumo su kasa aka halaka su bayan an gama kuma menene wa amtarna alaihim hijaratan min tini mambud musawwamatan inda rabbi wato muka yi musu ruwan duwatsu na wuta wanda kowanne dutsi akwai alamar wanda zai halaka ainihin wato abin nan Allah ya ce wa ma hiya minadh dhalimina biba'id wannan kasa da wannan gari da wannan guri da akai wannan rugunsumi Allah ya ce ba nesa take da azzalimai ba duk azzalimai sun san da wannan gari duk wani mugu ya san wannan kasa ya san cewa akwai wannan guri har yanzu akwai alamar azaba a gurin ko wucewa ta gurin ma ba a iya yi saboda masifar da yake wannan guri wannan shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda abin ya faru hakikanin yadda abin ya faru a cikin suratu Hud Allah yake cewa falamma zahaba an ibrahimar rau'u
ma zahaba an ibrahimar rau'u wa ja'atul bushra yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahima lahalimun awwahum munib ya ibrahimu a'rid 'an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim 'adhabun ghayru mardud
Allah subhanahu wa ta'ala yace falamma dhahaba an ibrahima ar-raw'u lokacin da firgici da razani ya tafi gabarin annabi ibrahim waja'atul bushra kuma al-bushrin zai samu da yazo masa yujadiluna fi qaumi lutin sai yana tattaunawa da mala'ikun mu akan ainihin wato mutanen annabi lut sai muka ce masa inna ibrahima, lalle annabi ibrahim ya kasance la halimun, mai hakuri ne, awahun, mai yawan maida al'amarinsa ne ga Allah, mudibun, kuma mai yawan bin tafarkin Allah ne, da kuma kankan da kai zuwa ga Ubangiji. Sai muka ce masa ya ibrahimu, ya kai annabi ibrahim. Kaga wannan yana daga cikin abin da Allah yake bambance girma tsakanin annabi ibrahim da sauran annabawa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Da wahala ka ji a cikin alkur'ani Allah ya ce ya Muhammad, sai dai ya ce ya nabiyallah, ko ya rasulallah, ko ya ayyuhal mudassir, ko ya ayyuhal muzammil, ko ya ayyuhal kaza da sauransu. Ya ibrahimu, su annabawan sai ya kira su gayan sunansu, ya kai annabi ibrahim, a aridi an hadha, ka kauda kai dangane da wannan magana da wannan tattaunawa da muke yi. Mun gama abin da ainihin wato muka zo mai maka albishir da shi, innahu qad jaa amru rabbika, lokacin da Allah ya bamu time din da kuma sakwannin da awannin suna dab da cika, kuma mu mala'iku ba ma saba lokaci. Saboda haka yadda Allah ya ce daidai karfe kaza da minti kaza mu je mu rugun tsumar da waɗannan mutane, to lokacin fa ya kusa. Wa innahum atihim, kuma wallahi tallahi zai zo musu yanzu nan azabun, wata irin azaba, ghairu mardudin, ba a bar mayarwa ba, ba yadda za a yi a fasa. Don haka ka bar wannan magana annabi ibrahim, kai dai mun gama magana da kai, mun gama tattaunawa da kai, mun gama ainihin wato gaya maka menene zai faru, kai ma mun baka naka albishir din, mu za mu tafi. Shine suka juya suka fita daga gidan annabi ibrahim, suka dumfari kasar ala lut, suka ainihin wato yi wa mutanen cikinta sanarwa da cewa duk wani mumini to ya fita daga garin da shi da annabi lut, don har umarni suka ba annabi lut din cewa kai annabi lut ka fita da kai da ainihin wato iyalanka, kada ka zauna, duk wanda ya imani da kai to ya bi ka, kuma wala yaltafi minkum ahadun, kada wani ma ya waiwayo ya kalli yadda zamu yi da wannan kasar, ba ruwan ku da mu, kawai ku bar mu, Allah ne ya turo mu zamu yi aiki. Yasa wallahi tallahi ina gaya muku, kuma muna ƙara jaddadawa duniya cewa wallahi tallahi Allah ne ya rabu da mu, muke duk wannan abubuwa domin waɗannan labarbaru da Allah yake ba mu a cikin alkur'ani yana faɗa mana ne domin mu yi izina. Duk da cewa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mana cewa Allah ba zai halaka mu da irin waɗannan abubuwa ba, amma dai Allah yana tauna tsakuwa ne don ya ba wa aya tsoro, don a gane cewa tun da waɗancan ma ba su gagari Allah ba, to kai yanzu ɗan karan kaɗamiya, ɗan tsurun tsullutu, baka isa ka gagari Allah ba, Allah zai iya karya ka ta inda baka tsammani. Shine yake cewa qala fa ma khatubukum ayyuhar mursalun, ai ma sha'anukum wa fi maji'tum, me ya kawo ku, me ya sha'anunku, me kuke tafa da shi? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimina ya'anuna qauma lutin, nursila alaihim hijaratan min tin musawwama, wato mu'allama, mu'allama wacce aka yi mata ainihin wato alama, mu'allama wacce aka yi mata alama, inda rabbika, a gurin ubangijinka, lil musrifina, ai muktabatan inda hu bi asma'ihim, kullu hajarin alaihi ismu sahibihi, wato an yi alama a kowanne kan kowanne dutsi, kowanne dutsi da za a jefo a halaka waɗannan mutane an rubuta sunan wanda za ta tarwatsa, kowanne bom an rubuta wanda za a jefawa ya tarwatsa shi ya lalata shi. Fa qala fi suratul ankabuti, a cikin suratul ankabuti aya ta 32 Allah ya ce qala inna fiha luta,
qala inna fiha luta, qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin.
Allah madaukakin sarki yace annabi ibrahim da yaji cewa za su tafi wannan gari su halaka waɗannan mutane, sai yace inna fi halutan, a cikin ta fa akwai dan uwana annabi lutu, dan a wato aya ma cewa akwai dan uwana, ya ambace shi da dan uwansa cewa dan uwana ne annabin Allah manzo, shi ma yana garin yana wa'azi, to ya za a yi kuma da shi? Qalu, sai su mala'ikun suka ce nahnu a'lamu biman fiha, ba ma annabi lutu ba, duk wanda ke cikin wannan kasa mun fi ka sanin su waye ne, mun san wanda sun yi imani da Allah ba sa aikata wannan barna, mun san kuma waɗanda ba su yi imani da Allah ba, don haka idan mun tashi lanunajjiyannahu, za mu ainihin wato tseratar da shi, wa ahlahu da shi da iyalansa, ai wa atba'uhu da wanda suka bihi, wa amanu bihi kuma suka yi imani da shi, to su za mu ainihin wato tseratar da su, illam ra'atahu, sai dai banda matarsa, kanat min al-ghabirin ita tana daga cikin wanda za a halaka tana cikin wanda za a tarwata tana cikin wadanda za su ainihin wato dandana ainihin wato aya zakinta lalle lalle ita ba za mu saurara mata ba za ta yabawa aya zakinta kuma za mu azabtar da ita to wannan shine kuma wannan yana daga cikin jarrabawa yanzu ka duba annabi lutu annabin Allah ne manzon Allah ne amma Allah ya bashi mata kafira wanda ba ta ainihin wato bin Allah bal ma duk wani aikin sabo da ake da aikin ta'addanci da ake yi da ita ake hada baki ita ce ma take engineering yadda za a yi luwatsi da bakin annabi Ibrahim da waɗanda suka kawo wa annabi Ibrahim ziyara da ɗaliban sa wanda suke zuwa karatu gurin sa da waɗanda suke zuwa domin karatun tauhidi da aqida a gurin annabi Lut to kaga ita ce kuma take bada yadda za a ainihin wato yi luwatsi da su to wannan shine jarrabawa ce domin in ba jarrabawa ba babu yadda za a yi annabin Allah ya ainihin wato samu matsala a ce matarsa mutuniyar banza ce shi yasa a rayuwa zaka ga abubuwa suna faruwa dan Allah ya dinga nuna mana darasi kuma wani abin Allah ya yi shi ne saboda mu ƴan adam da mu da ba annaba ba mala'iku ba kada mu daga hankalin mu dan wata matsala ta same mu ko wata jarrabawa kaga annabi Lut matarsa kafira ce annabi ainihin wato Nuhu ɗansa kuma kafiri ne ka gani nan sai Allah ya hada da uba musulmi sai annabi Ibrahim kuma shi dan mutumin kirki annabin Allah babansa kuma kafiri annabi Nuhu kuma shi annabin Allah dansa kuma kafiri can dan kafiri baban musulmi shine annabi Nuhu da dansa can kuma baban kafiri dan musulmi annabin Allah shine annabi Ibrahim da babansa nan kuma matar kafira mijin musulmi shine annabi Lutu da matarsa can kuma mijin mutumin banza la'ananne kafiri matar kuma amma ce yar aljanna ce tun daga nan duniya ita ce Asiyatu bintu Mazahi ko da kuma Fir'auna to Allah duk yayi wannan ne dan ya nuna mana dan ka zama malami ko ka zama wani natsatse ko ka zama kamamme Allah na iya jarrabar ka ya baka kangararren da haka dan mutun ya zama kamamme Allah na iya jarrabar ya baki kangarariyar mata ya zamto tana azabtar da shi tana cin zarafin shi haka dan kin zama mutuniyar arziki Allah na iya jarrabar ki ya baki kangararren miji wanda zai dinga azabtar da ke baya sallah baya jami'i baya duk wani abu na addini ki ta fama da shi to duka wannan yana faruwa dan haka Allah ya dinga buga misali cikin annabawa da manyan bayin Allah mutanen kirki Allah ya dinga bada misali da irin abubuwan da ya same su a rayuwarsu to wannan duka dan mu dauki izina ne mu san cewa mu ma Allah na iya jarrabar mutum da ya jarrabi wadancan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsal wanda suka fi kowa fuskantar matsala da jarrabawa a cikin rayuwarsu sune annabawa sannan wanda suka biyo bayan su wajen imani da kuma takawa da jin tsoron Allah saboda haka ba lazimi bane dan kana da tsoron Allah ko kina da tsoron Allah a ce Allah ba zai jarrabe ka ba Allah ya ce alif lam mim
bismillahir rahmanir rahim
na'am
ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
الله يتي ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك الله كدي يسمى أنا وانا حروفا غدا أكو ألو لن جايمي آرا الله يتي أحسب الناس ينزو متاني سنة أمان أن يتركوا أبس كوي أن يقولوا آمن ناس أبو دسنتي سنة إيماني وهم لا يفتنون بذا أجربي سبا ba jarrabawar rahil lafiya ba jarrabawar kangararren da ba jarrabawar kangararren miji ba jarrabawar kangarariyar mata kai ma kada imani da sallah da sammakon masallaci da qira'a da tafsiri ma in ta kama kuma Allah ya hada ka da muguwa mai zalintar ka mai tutar ka wa hum la yuftanuna ba za a jarrabe ku ba za a jarrabe ka da kare tattalin arziki ba Allah ba zai jarrabe ku da tsayawar jiragen sama ba yanzu ka duba jarrabawar da Allah ya turo wa duniya duk duniya babu inda jirgi yake tashi wanda ba a taba tsammanin wannan abin zai samu duniya ba wallahi ƴan duniya sun ba su taba tsammanin Allah zai tsayar da jirage su daina tashi ba amma sai gahi yanzu duk duniya kusan wata biyu zuwa uku yanzu babu jirgin da yake tashi zuwa wata kasa. Jiragen kadai da suke iya yawo su ne jiragen ruwa, su ma ba kowane lokaci ba. Amma Allah ya tsaye da fukafukan jirgin nan, kowa da ikon Allah yanzu wani yafi da wani baya sati a kasarsa, amma yanzu wani yafi wata uku bai fita wata kasa ba. Allah ya zaunar da shi, Allah ya zaunar da kowa. Walakin karihallahum bi'athahum kenan, fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idina. Allah kenan, Allah ya ki yunkurin su ne sai ya ce ku zauna tare da zama, su zama a gida. Amma mu muna nan kullum, muna Najeriya, muna Gombe, kaga mun tafi haidai wa'azi, haidai fadakarwa, sai ziyara iyaye da yan uwa, ba inda muka sani a duniya. To dama mu yanzu wanda dama ya saba yawon banza da wofi, yanzu wannan abin ya dame shi, to ya za ka yi? Allah ne ya ce kowane jirgi ya tsaya, kowace kasa ta je ta ci abin da ta tara, kowanne gari su je su abin nan. Da jinya idan ta kama alhaji wane, ko yallaɓai wane, ko honorable wane, ko gwamna wane, ko shugaban ƙasa wane, sai ka ji an tara jirgi shata malam, daga shi kawai sai muƙarrabansa a cikin jirgin, sai a kai su ƙasar waje, an kai su jinya. Sai Allah ya ce to kowa ya koma ya yi jinya da asibitin garinsu. Inda a ce kun gyara asibitocin mutane, da yanzu ku ne za ku mori asibitocin, amma sai ga shi ba ku gyara wa al'umma don su mora ba, Allah ya koro kowa ya dawo da shi ƙasarsu. Ya ce ya zo shi asibitin da ya raina ɗin, wanda baya zuwa ya jinya a ciki, matarsa ba ta jinya a gurin, ‘ya’yansa ba sa jinya a gurin, manyan ƙasa ba sa jinya a gurin, sai dai a ƙasashen waje wanda su suka gyara nasu, suke kwantar da nasu. Ku can za ku tafi ku je ku kwanta. Allah ya ce to kowa ya dawo ya zo ya kwanta a na gidansu. To kaga wannan yana daga cikin jarrabawa da Allah ya mana, kuma inda shugabannin Najeriya za su gane wallahi da sun zo sun yi amfani da wannan damar, sun gyara duk wani abu na ƙasar nan saboda mu mora da mu da su baki ɗaya. Yanzu gashi an dawo abin da za a mora ɗin kuma ba a gyara ba, ba a saita ba. To inda za su yi izina kafin wannan matsalar ta wuce, to marmaza wal fauri da gaggautawa, fararin farilla ne a gyara asibitoci, a samar da ruwan sha, a samar da wutan nefa. Yanzu su da kansu idan aka ɗauke wuta sai dai su tara janareto, da kuma suna kasashen da ba a ɗauke wuta. To yanzu wa'azi ne Allah ya yi muku wallahi, inda kuna da hankali, da sai ku gyara wa mutane wutan nefa, ku gyara wa mutane asibitoci, ku gyara ruwan sha ya dinga samuwa, ku gyara ainihin wato ilimin bayin Allah. Yanzu duk ‘ya’yansu an koro su, wanda suka tafi tsaye na karatu sun raina university ƙasar su, duk an koro ‘yan malafar uba, kowa ya dawo gidan uban shi, kowa ya dawo ƙasar su. Ku yi hakuri ba yadda za ku yi da ni, wallahi tallahi kowa ya dawo. Yanzu an bar waɗancan university ɗin da suke a gyare da kwamfutoci da komai, sun dawo nan, ko ba a san ranar komawa ba. Yasa wallahi ba don karmi mummunar addu’a Allah ya kama mu da mu da ku da ita ba, da sai mu ce Allahumma tafatsitsini tsakaninmu da ku, kada Allah ya mayar da wannan abun normal, ku koma ku je ku ci gaba da zaluntar mutane. To amma ba za mu ce haka ba, sai dai mu ce Allah ya yi, Allah ya sauwaƙe. Amma dai a ɗauki izina, a ɗauki darasi cikin duk abubuwan da yake faruwa. Wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun, komai da ya faru akwai aya a ciki da abin lura da abin nazari. Wannan kissa da Allah yake bamu, ya halaka mutanen Lutu, ya ragargaza mutanen kaza, ya ɓaɓɓalla yau abin nan Samudawa da Adawa, ba fa Allah yana faɗa mana ne kawai don mu ji daɗin kissa da labari ba, Allah yana gaya mana ne don mu guji irin kalar aikinsu, kada mu ma Allah ya ɗanɗane mu da mugunyar azaba irin tasu. Wannan shine daɗin kissa da labari. Ka je ka karanta abin nan fiqhu sira na wani babban malami, fiqhun da ke cikin tarihi, ka ji menene duk tarihin da ya kawo sai ya ɗauko kissar. To me muka karanta, me muka lura da shi, me muka ɗauka na izina? Ba wai a ce kwan-kwan-kwan-kwan kunnen ka nawa, kunne na biyu, ƙara biyu a kan biyu ka sha labari, shikenan kawai ka sha labari, shafa labari shuni, shikenan. Daga marubutanmu, marubutanku matsiyata wanda ba sa rubuta komai sai sharri, to saboda haka ba irin wannan labarin bane, labari ne na ɗaukar izina da ɗaukar ainihin wato karantarwa. Amma an mai da Allah abun wasa, an mai da Allah kaza. Wannan shine matsalar da yau muke ciki. Don haka inda shugabanninmu na ƙasa da duk shauran bayin Allah za su gane, kowa da sai ya gyara laifinsa, kowa sai ya gyara matsayinsa, kowa sai ya ɗauki mataki a kan lamarinsa. Hankalin kowa ya tashi, lamarin kowa ya birkice a cikin ɗan abin da bai taka kara ya karya ba, abin da bai taka kara ya karya ba, abin da bai kamata ma ya ɗaga wa mutane hankali ba, duk kowa hankalinsa ya tashi, kowa hankalinsa ya birkice. An birkice al'amuran kasuwanci, an burkita al'amuran addinin mutane, an burkita komai ma akan wata matsala wanda bata taka karata kariya ba. Yasa mu tun farko muka bada sanarwa, muka ce mu ba za mu rufe masallatan mu saboda coronavirus ba, amma idan hukuma ta ce a rufe wannan kuma babu yadda muka iya, tunda su ne masu ƙasa da gari, dole ne za mu bi su, ba za mu yi tawaye ba. To amma kuma ya kamata ita hukuma ta yi nazari, ta kalli menene yake faruwa, ta sassauto wa mutane halin da suke ciki, saboda wallahi tallahi Allah ba zai bar ku ba idan kuka ci gaba da gallazawa jama'a, ku dai ba ku taimake su ba, ku ba ku agaza musu ba, ku kuma ba ku bar su kai addinin su ba. Mutane tsakanin shekarun jiya da jiya nayi receiving waya, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba zan iya lissafa ta ba. Nayi receiving ta sai ta sai wanda ba zan iya lissafa su ba. Wasu ma har zuwa suka faɗa wa mutane cewa wai ai na ce ma zan yi sallar juma'a gaba daya. Akwai wanda ya buga min waya daga Kumo yace ga mota guda nan ta taso za ta tafi masallacin mu, yace an ce za a yi sallar juma'a. Ni ban ce zan yi sallar juma'a ba, mu wa ƴan tawayi bane, ba ma yi hukuma tawayi, amma a lokaci guda kuma ba za mu shiru mu ga ana zaluntar mutane kuma ai shiru ba. Dole ne hukuma ta kalli wannan abun, ta duba, ta sassauta wa mutane halin da suke ciki, idan tana so ta gama da al'umma lafiya kuma tana so ta gama da Allah lafiya. Amma matsalar ba ta kai har a ce irin waɗannan matakan sun tsananta akan mutane ba, wannan ba daidai ba ne. Saboda haka mu tun farko duk wanda ke son jin bayananmu ya je ya saurari khutubobina da nayi tun kusan sati 5, 6, 7 da suka wuce, tun kafin coronavirus ta higo Lagos ma. Mu sai da muka yi bayani da wannan abin ya faru a duniya tun tana kasar China, sanda muka yi jawabin matsayarmu mu aka yi, kuma har yanzu akan wannan matsayar muke, ba za mu canja ba. Shine mu wannan abun bai daga mana hankali ba, bai dame mu ba. Wanda duk yake jin bai yake son bayani ya je ya sati, ya je ya nemi kudubobinmu da muka yi sati 7, 8 da suka wuce, ya je ya bi tafsiranmu na farko, tafsiri na farkon first Ramadan da sakon Ramadan, ya je ya ji matsayarmu duk sanda muka bayyana wa duniya menene matsayarmu dangane da wannan al'amarin. Saboda haka ba wani abin da mu zai daga mana hankali, kullun yusibana ne illa ma kataballahu lana, ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta zai same mu. Kuma sannan duk abin da zaka yi a rayuwar nan, inda zaka tsoraci cuta sama da tsoran Allah, ka tsoraci annoba saboda sama da tsoran Allah, ka tsoraci halin rayuwa sama da tsoran Allah, to ai aqidarka da tauhidinka ta samu tangarda bawon Allah. Saboda haka shugabanni ku kalli wannan abun, ku duba ku ga me ya kamata ku yi al'ummar ku, domin al'ummar ku tana cikin damuwa dangane da wannan halaye da ake ciki. Akwai maganganu da tambayoyi da mutane suke an tayowa an kasa ba su amsa. Akwai abubuwa da ake fada, yanzu gwamnan Bauchi ya fito ya ce hydrochloroquine ne ta warkar da shi. Duk wani magana cewa ba magani kaza 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 yace ƙarya ne. Kuma da aka Musa ya sake fitowa a karo na biyu ya ƙara jawabi, yace abin da ya fada yana nan a kansa daram, chloroquine ne ta warkar da shi da wasu ƙwayoyin maganin mura. Yace kuma in akwai wanda ya isa ya fito ya Musa ya fito, har yau ba wanda ya fito ya bashi amsa. Muna buƙatar ku ba mu amsa akan maganar gwamnan Bauchi, ai shi ma gwamna ne dan uwanku, kuma shi ma shugaba ne daga cikin shugabanni, ya fito ya ce chloroquine ne ta warkar da shi. Me yake faruwa? Ku amsa wannan tambayar tun daga nan duniya, in ba haka ba wallahi za ku amsa ta alahira, babu ruwana. Gwamnan Osun ya fito ba musulmi bane, ya fito ya ce shi Habbatus Sauda da man zaitun da citta da kanunfari da masoro da zuma shi ya hada ya cakuda ya yi magani ya warke. Ya yi jawabin nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, ya rubuta a shafinsa na Twitter ya yi wacce kaza, wata amsa NCDC ta fito ta bamu akan wannan, ta bawa 'yan Najeriya akan wannan. Muna jiran ku sai kun fito kun ba da amsa. Ina waɗanda suke fitowa suke zanga-zanga a guraren da aka killace su, isolation center ne ko wace shigantaka center ne, waɗanda suke fitowa suke cewa su lafiyar su garau, yau satin su kaza, ba abin da aka kawo musu, ba wani magani, ku fito ku bawa al'umma amsar waɗannan abubuwan. Suna jiran ku da amsar da za ku ba su a kai, saboda sun kasa gane me ke faruwa. Mu da muke jagorancin addini, jama'a suna tambayar mu, malam menene yake faruwa ne? Saboda haka mu ba mu ne masu bada amsa ba, dan ba mu ne da gari ba, mu masallaci Allah ya bamu kuma mun rike shi alhamdulillahi. Amma su masu garin da masu kasar su fito su wa al'umma jawabin wannan al'amuran, kuma su duba wannan al'amarin, su sauto wa mutane. In ba haka ba, to fa mutane sun fara zuwa wuya wallahi tallahi akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa. Saboda haka ku ji tsoron Allah, ku fito ku yi jawabi. Yanzu gashi nan ya tabbata Ghana ta samu maganin gargajiya na coronavirus, amma WHO tsinanniyar kungiyar lafiya ta duniya ta fito tana cewa wai dole sai dai a dakatar da yin wannan maganin sai an bincika ha ni ba ga saka na kasa gane wannan irin abu ne wannan mutane sun sha magani sun ce sun warke sun sha magani sun ce sun warke sannan ku kuna cewa wai a zo a bincika maganin ku ba ku yarda da shi ba to me kuke dama me yi amfanin magani to muna buƙatar wannan yanzu jiya ina magana da Malam Ahmad Gombe ɗaya daga cikin malamanmu wanda yake America jiya muna waya da shi yana faɗa min yana ce min kasar Mauritania ne ko Mauritania ne Mauritania yace su lokacin da wannan annobar ta shigo kafin ta shigo sai shi shugaban kasar ya tara malaman addini da ke kasa ce wanda akwai karfin musulunci sosai ya tara su gaba ɗaya sai ya zauna da su yace me shawara yana so ya ji me shawara su da suka zauna suka yi shawara sai su malaman suka ce masa to su abinda suke so su faɗa wa shugaban kasa shine wannan annoba dai bata shigo kasar Mauritania ba har yanzu maganar da ake bata shigo ba amma shawara shine kar a tsaye da duk wani abu na harkokin al'umma da harkokin addini balma a ƙara ƙarfafa yawan sallah da yawan ibada da karatun alqur'ani da yanka da addu'o'i cewa Allah ya dauke wannan cuta daga kasar Mauritania su wannan shine shawara su suka ce domin duk abin da bai shigo ka ba babu dalilin da zai saka dauki waɗannan wasu matakai wai na killacewa ko na rufewa ko na kaza wannan ita ce shawarar su me ya faru wannan bayin Allah wannan shugaban kasa ya dauki shawarar su yace to ya bada dama aje ai tayin wannan aka fitar da kudade malam aka raba wa alrammomi suka dinga sauke qur'ani suna direwa suka dinga sauke qur'ani suna direwa aka dinga sadaka talakawa aka dinga wasu abinci ana yalwata musu ana abubuwa na alheri wa bayin Allah sai gahi yanzu kasar Mauritania tunda coronavirus ta duro duniya kwata kwata case din su mutun 8 ne gaba ɗaya case din su mutun 8 ne a cikin mutun 8 din nan mutun ɗaya ne ya rasu mutun 6 sun samu lafiya yanzu a Mauritania mutun ɗaya ne rak mai coronavirus ku je ku bincika me suka yi Allah ya dauke musu komawa suka yi ga ubangijin su to amma ku duk kun watsa mutane a masallatai kuma abin da kuka yi din bai jawo maganin matsalar ba balma abin sai karuwa yake sannan a lokaci guda kuma guraren da ake ganin cewa gurare ne na taron jama'a kamar kasuwa ko guraren saida kaza idan ka je ka sai ka rasa ta ina zaka wuce ana ta turmutsutsu ana ta tamutsutsu abin tambayar shine coronavirus ba ta zuwa kasuwa sai masallaci ku ba da wannan amsar saboda haka wallahi a ji tsoron Allah shugabanci ba abun wasa bane jagorancin jama'a ba abu ne na wasa ba je ka ji sai Umar ya suka kare da shugabanci Umar yana shugaba duk da adalcin sa amma haka yake sa ya tsaya yana zungura kansa yace wailul li Umar wailul li ummi Umar in lam yarhamillahu Umar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace bone ya tabbata ga Umar bone ya tabbata ga uwar Umar idan Umar Allah bai masa rahama ba in Allah bai yafe wa Umar ba Umar ya shiga uku wannan fa adali ne duk tarihin musulunci har waɗanda suke makiyansa sun tabbatar da cewa mutumin arziki ne yayi wa mutane adalci kafin Allah ya dauki rayuwarsa amma haka yake shiga cikin gida ya kulla kansa a daki ya rushe da kuka yace wailul li Umar wailul li ummi Umar in lam yaghfirullah Umar in dai Allah bai wa Umar gafara ba bala'i ya samu Umar ya samu uwar Umar saboda haka wallahi ku ji tsoron Allah nasiha ce jan hankali ne ga dukkan mu gabaki daya talakawa ku koma ga Allah ku rungumi ubangiji ku nemi sauki ku nemi arziki a gurin Allah fatulubu inda Allahi rizqa fabtagu inda Allahi rizqa wa abuduhu washkuru lah ku nemi arziki a gurin Allah ku bauta masa tsakaninku da Allah ku gode wa Allah da ni'imomin da Allah ya muku sai Allah ya kawo muku saukin bala'in da kuke ciki saboda haka wannan bala'i da Allah ke bayyana mana cewa lalle za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to wannan alama ce da take nuna wallahi babu wani wanda Allah zai bari ni ne da nake magana ko kai da kake sauraro na shugaba ne kai ko talaka ne kai wanda sai ka fita ka nemo wallahi tallahi babu ruwan Allah da talaucinka idan baka bi shi ba babbaka ka zai yi wallahi babu ruwan Allah da convoy dinka babu ruwan Allah da protocol babu ruwan Allah da duk wani wanda kake jin na kusa da kai ne wallahi tallahi idan ubangiji madaukakin sarki ya ga damar an tayo azaba akan ka baka isa ka tare azaba dangane da barin ka ba amma irin abubuwan da suke faruwa jama'a suna mana tambayoyi da mu ba mu za mu bada amsar ba dan haka ku da kuka gallabi jama'a kuka fitini jama'a ku za ku ba su amsa ai kasar da garin ku ne kuwa gabaninta a hannunku take mu yan biyayya ne mu ba yan tawaye bane mu ba yan ta'adda bane duk abin da aka saka na doka muna kokari mu bi shi daidai gurgudu kuma muna jan hankalin jama'a su bi doka amma kuma wallahi ba lazimi bane da zai sa muna ganin abubuwan da akwai question mark a kansa a ce ba za mu yi tambaya ba ai ba kai ka halarta mana bakin ba saboda haka muna tambaya waɗannan tambayoyin wallahi ku fito ku ba mutane amsar su in ba haka ba to wallahi ku amsa ko ku shirya amsa su a gobe kiyama domin subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa kowa sai ya amsa wannan tambaya Allah ya ce falanas alanna alladhina ursila ilayhim
falanas alladhina ursila ilayhim walanas alanna almursalin falanaqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin
Allah ya ce falanas alanna alladhina ursila ilayhim wallahi waɗanda muka turo musu manzanni da wanda muka turo musu yan aika sai mun tambaye su zamu musu tambayoyi ai baka amsa tambaya ba dan ka amsa tambaya gaban dan sanda mai kulki ayya zaka amsa tambaya ta hakika a gaban Allah wallahi a gaban mala'iku safartan doji malan da ba sa karbar cin hanci ba a rashawa da su ba sa dukan mutane kan titi haka kawai saboda zalunci ba sa karbar dukiyar bayin Allah ba a ba su kudin beli ba a beli a lahira belin kadai shine aikin alherinka da kaucewa aikin ta'addanci Allah ya ce falanas alanna alladhina ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aika musu manzanni to falanas alanna mursalina su ma manzannin sai mun tambaye su wanda muka aika musu za mu tambaye su wanda muka aika ma za mu tambaye su Allah ya ce kuma falanaqussanna alaihim biilmin wallahi sai mun kissanta musu duk rayuwar da suka yi da ilimi duk abin da ka aikata Allah sai ya kissanta ma abin da kai na alheri Allah zai baka labari kayi kaza kayi kaza kayi kaza gwamna ne kai dan majalisar jaha ne ko na tarayya ne kai dan majalisar dokoki ne kai baka ga doka ba ai wai kai kai dan majalisar dokoki ko zaka ga majalisar dokoki ta hakika Allah ya kai mu lahira kuma ya kai mu asa'a ya sa muna cikin wanda Allah zai sa mu alayi a cikin al'arshi karkashin al'arhin sa inuwarsa mi kallon yanda za a dinga watan gariliya da arna da munafukai wallahi Allah wannan shine addu'ar da muke yi kai amin in ba haka ba wallahi ka ki shiga ciki saboda haka ka amsa kai ma Allah sa kana cikin wanda za su yi kallo ba wanda za a kalla ba saboda haka Allah ya ce falanas alanna alladhina ursila ilaihim walanas alanna almursalina Allah ya ce falanaqussanna alaihim biilmin sai mun ba da kissa duk abin da kuka aikata da ilimi Allah ya ce wa ma kunna ghaibina ai ba wai ba ma nan bane muna nan duk abin da kuke muna gani saboda haka shugabanni ku tsoron Allah yanzu ka duba wata dokar banza mana da aka kawo ta a kasan nan wanda muna tattaunawa da wani daga cikin ainihin wato masalan tattalin arziki da harkar siyasa da harkar zamantakewa da al'amuran rayuwa yana bani bayani akan wannan ainihin wato kudirin doka da aka kawo shi majalisar abin nan kasa ta Najeriya yan majalisar mu sanatocin mu da muka zaba muka ce su je su kare mana mutuncin mu da addinin mu da rayuwar mu to yanzu gashi an kawo musu wani bill sunan bill din wai infectious disease control wato an kawo shi ne akan cewa a tattauna dangane da yadda za a yi allurar rigakafi domin ta kawo ainihin wato datse cututtukan da suke yaduwa tsakanin jama'a wanda shine ainihin wato sunan wannan bill din wanda yanzu haka a cikin sati biyu har an wa wannan bill din karatu har guda biyu a ka'idar majalisa kuma in aka yi wa bill karatu na daya aka sake yin karatu na biyu to ana zuwa na uku zartarwa za a yi ko kuma ai rejecting din sa ɗayan biyu ne ko dai a tabbatar da shi ko kuma ai rejecting wannan shine babbar matsalar da take faruwa yanzu a kasar mu to an kawo wannan bill din a karkashin wannan bill din sahihin sa na 10 cikin baka dokar ta ba wa director general na NCDC wato National Disease Control waye 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 wato kungiyar da take ainihin wato controlling din yaduwar cututtuka a cikin jama'a ta bahi dama yayi amfani da karfin tuwo ya shiga gidan kowa ba tare da neman izini ba saboda az bincike wai akwai ciwon corona ko akwai ciwon kaza a cikin gidanka wannan dokar ta bahi dama ya shiga gidan kowaye ne ba kuma da ya kayar da ko baka yi daba da karfin tsiya za a shiga gidanka ai muku gwaji dan a gano akwai cuta a cikin ku ko babu shin an tattauna da ƴan ƙasa sun yarda da wannan dokar ina dan me yasa za ku sa wannan dokar kuma ba tare da kun nemi jin ta bakin ƴan ƙasar ku ba suwa kuke wakilta a matsayin ku na sanatoci ƴan majalisa a sashe na 19 na wannan doka na wannan kudurin doka da aka yi mar karatu na biyu an bawa director general na NCDC damar ya haramta ko kuma ya takaita kowanne irin taron jama'a haduwar jama'a kama da na addini da na sauran harkokin jama'a da haka in ya ga dama yau zai iya bada sanarwa cewa yau ba za a yi sallar juma'a ba kuma idan kai za a kama ka ba mu yadda da wannan dokar ba Allah ya tsine wannan dokar albarka duk dokar da za a sa ta ta hana mutane ibada kada Allah ya albarkaci wannan dokar la barakallahu fiha saboda haka ya an bahi dama an bashi fawa a wannan kudurin doka cewa zai iya dakatar da kowanne irin taro ne yace ya dakatar da sallar juma'a ku ya dakatar da kamsu salawat ya dakatar da kaza ya dakatar da zuwa coci ya dakatar da wane ne yana da dama akan wannan kudurin doka din a sashi na 15 a cikin baka na 3 wannan kudurin doka ya bawa wannan mutum ikon rusawa da kuma lalata duk wani gidi da kuma wata magudana ta ruwa an bahi damar wannan zai iya zuwa ya ga ginin da bai masa ba cewa wannan ginin yana kan ka'idar da zai iya haifar da yaduwar cututtuka dan haka zai iya rusa shi a sashe na 47 a cikin baka wannan doka ta bawa ainihin wato shugaban DG na ainihin wato NCDC damar yasa a yi wa mutum allurar rigakafi da sauran hanyoyin magani da ƙarfi ko mai shi bai amince ba ma'ana ko da mai cutar bai amince ba ko ya amince ko da baka da cutar ko kana da ita za a maka wannan allura da ƙarfi yanzu a Najeriya ne za a bi mutane ana musu abu da ƙarfi kuma a ce akwai alheri a ciki inda gaske ne ku bi mu gida gida mana kuna sauke mana buhunan shinkafa da ƙarfi da ƙarfi a sauke wa kowa buhun shinkafa ko baya so a ajiye masa inda gaske ne ku bi mu gida gida mana kuna ajiye mana buhun siga da katon din madara da katon din taliya da karfin tsiya da karfin tuwo ko baka so a ajiye ma taliya in ba sai gantaka ba kuma rena mutane hankali a Najeriya ne za a bi ka ana raba ana maka allura da karfi kuma a ce akwai alheri a ciki to ba mu yadda ba eh ba mu yadda ba kuma kifi na ganin ka mai jarkoma kuma wallahi ba wanda zai hana mu fadar wannan ƙarya ne wallahi tallahi wannan dokar Allah ya tsine mata albarka wannan wace irin banzar doka ce ku bi mu mana gari gari ƙauye ƙauye lungu lungu ku kafa mana famfunan ruwa da ƙarfin tsiya ku sa a kawo mana ruwa da ƙarfin tsiya da ƙarfin tuwo ku sake mana wuta mana ko ba ma santa da ƙarfin tsiya a sake mana wutar nefa mana ya zama ko ba ka so he ka kunna fanka ko ba ka so he ka sa caji shegantakar banza shegantakar wofi mutane ba sa san Allah ba sa san mutane ba sa san alheri to dan haka wannan doka ta bada sashi na ainihin wato 47 ya bawa DG na NCDC wato shugaban kungiyar da take dakile yaduwar cututtuka na ƙasa damar yayi amfani da ƙarfi a yi wa mutane allurar rigakafi kuma wannan allura ba mu amince da ita ba dan dama tun bayan da coronavirus ta yadu an yi tare irin cewa daga baya za ku fito da allurar rigakafi wanda wannan allurar rigakafin akwai ainihin wato zargi a kanta kuma sai ga shi yadda jama'a suka zarga din da kafafen yada bayanai na zamani sai ga shi abin da suka faɗa yana nema ya tabbata kun fito da allurar rigakafi ta ƙarya ta cutar mutane ba mu yadda da ita ba ka zo ka kama ni mana ko ba za ka iya ba sannan wai an ce idan baka yadda a yi maka wannan allurar rigakafi ba za a iya cin tararka naira 100,000 zuwa naira 500,000 to nawa kuka raba mana da za mu biya kuɗin tarar wai wan wallahi wannan maganan ko mai hankali ba zai yanzu don Allah wanda yake da bukka a kauye idan yace bai yadda ba ina zaka samu naira 500 a hannun shi in banda ka cika mugu azzalimi ba ku yi jawabi wallahi tallahi sahi na 71 na wannan doka ya wanke DG wato director general na NCDC kungiyar da ke kare yaduwar tututtuka ta kasa an bashi wa shugaban wato ya wanke shi daga wani laifi da zai yi na cin zarafin mutane ba dan sanda babu kotu babu wata barna da zai yi a cikin wannan gudanar da wannan aikin da za a kama shi da shi wato alhawa sawa duk abin da ya maka a gudun gudanar da wannan aikin to wannan abun babu wata matsala sai dai kai kai hakuri an cuce ka an zalunce ka idan ya rusa gidanka akan wannan matsalar ba matsala idan aka yi maka allura ta jawo maka wata cuta ba matsala idan ya kama ka ya kulle ka ba shi da damuwa babu wani kotu da zaka je abu kadinka dokar ta bashi wannan dama Allah ya la'anci wannan doka ya Allah duk wanda suke so su tabbatar da wannan doka Allah karka ba su dama kafin su tabbatar da dokar Allah ka tsaida doka akan su kai ku dokar ka Allah ɗayan biyu ne ko dai mutun ya mutu ko ya tafi jahannama to Allah ɗayan biyun nan kai musu kafin su tsaida dokar Allah ka wargaza sha'anin su gabaki daya to a karkashin wannan kadan ne daga cikin kudurin dokar gamayyar kungiyoyi waɗanda suke adawa da wannan doka da kungiyoyi masu zaman kansu sun zargi cewa Bill Gates shi ya turo da wannan dokar kuma ya dauki zunzurutun kuɗi ya ba wa ƴan majalisa na cin hanci $10 million tare da cewa su ƴan majalisar sun musanta amma har yanzu wannan zargin akwai shi ma'ana kuɗi aka dauka aka ba su suke nema su danno mana dokar da bata da aiki bata da amfani akan mu to saboda haka ƴan majalisar ƙasa kowa ya ji wannan bayanin dan na tabbata wasunku suna kallon mu babu inda alhamdulillahi karatu mu bai je ba tahaddusan bi ni'matillahi la fakhran kuma manyan jami'an gwamnati suna kallon wannan karatun suna jin duk abin da muke faɗa to kun ji abin da za a yi wa al'ummar ku dan haka bamu yadda ba bamu lamunta ba kuma wannan karatun kada wani ma'aikacin gidan radio ya min editing duk wanda ya min editing Allah ya isa tsakanina da shi ban yafe ba Allah ya lalata sha'aninsa duk wanda ya editing wannan karatun ba ruwanka da ni saboda haka wannan sakonmu ne zuwa ga hukuma da ta ji tsoron Allah ta dauki matakai da suka dace wajen kyautatawa al'umma ba wai abin da ba su da bukatar sa a zo ana tusa musu shi da karfin tsiya ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan haka ubangiji subhanahu wataala yace fa akhrajna man kana fiha minal mu'minina sai muka fitar wanda suke cikin ta daga cikin mu'minai Allah madaukakin sarki yace wa hum lutun wa ahlu baitihi illa imra'atuhu suni annabi lutu da mutanen gidansa sai matarsa kadai fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimina ihtajja bihadhihi man dhahaba ila ra'ayil mu'tazila mimman la yufarriqu baina musamma al-iman wal islam wasu malamai sun kafa hujja da wannan aya daga aqidar mu'tazilawa cewa babu bambanci tsakanin abinda ake kiransa musulunci ko kuma imani Allah wanda kuma akwai bambanci tsakanin wannan martaba ce guda uku wanda kowanne daga cikin ta ainihin wato tana daukar cin gashin kanta kamar yanda muka yi hakan ko muka yi wannan bayani a cikin suratul qaf in ban manta ba ko alaramma yawa mun yi bayani dangane da ainihin wato wannan a cikin suratul hujurat kai afwan yawa to wannan shine saboda haka maganar gaskiya ita ce dukkanin musulmi dukkanin mu'mini musulmi ne amma ba dukkanin musulmi ne mu'mini ba wannan ita ce gaskiyar magana to wannan shine to shi yasa mamalin yace li annahu atlaka alaihim almu'minina walmuslimina saboda Allah ya saki sunan musulunci da imani akan su yace wa hadhal istidlalu dha'if wannan maganar gaskiyar magana mai rauni ce yace li anna haula'i kanu qauman mu'minina waɗannan mutane ne mu'minai wa indana anna kullu mu'minin muslimi kuma mu a gurin mu shine duk wani mu'mini musulmi ne layan akisu babu ba akasta shi fattafaqal ismani ha huna li khususiyatil hal to sai zama sunayen gaba ɗaya sun hadu anan saboda khususiya na halin da aka ambata dangane da wannan mutane wala yalzamu zalika fi kulli halin amma fa hakan baya lazumtar ainihin wato a kowanne hali. Su dai Allah ya ambace su mu'minai, don haka su yanzu Allah ne ya kira su mu'minai, kuma duk wani mu'mini musulmi ne, ko ba haka ba? To tunda Allah da kansa ya kira su mu'minai, to magana ta ƙare, yanzu Allah ne ya ba su wannan suna. Kai kuma da yanzu baka da tabbacin kai mu'mini ne, sai ka zauna da sunanka na musulunci kawai. Wannan shine abin da malamai suka ce. Yace wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al'azaba al'alim, muka bar aya a cikin wannan ainihin wato gari ga wanda suke tsoron azaba mai radadi. Ai ja'alnaha ibratan lima anzalna bi menene bihim min al'azabi ko wan nakali wal hijarati sijjil. Yace sannan muka ainihin wato sanya a cikin ta abin lura dangane da abin da muka saukar akan su na daga azaba da narko da kuma ainihin wato duwatsu da kuma ainihin wato mummunar azaba. Allah ya ce waja'alna mahallatuhum ko buhaira menene mantinatan khabithatan ko. Yace sannan muka sanya wannan mahallin nasu wanda ake kiransa buhaira, yace wuri ne mai wari kuma wanda yake mai doyi mai tsami wanda bahi da dadin bi ko ba in gani ko dadin zama a gurin. Fi zalika ibratun ko yanzu kaje gurin malamai suka ce haka gurin yake, bahi da dadin zama, bahi da dadin kaza, bahi da kaza. Allah yace inna fi zalika la ibratan fi zalika ibratun lil mu'minina alladhina yakhafuna al'azab al'alim. A cikin haka akwai abun lura da kuma abun kai hankali nesa ga waɗanda suke roƙon ko suke tsoron azabar Allah wacce take mai ainihin wato radadi. Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu yan uwa, muna da sauran ainihin wato bayanai kaɗan, za mu takaita a nan insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada wanda muka yi tuntuɓin harshe ko ƙarancin ilimi ko bincike, da fatan Allah madaukakin sarki ya yafe mana. To sauran minti uku da Allah a yi haƙuri, za mu karanta iya sunayen waɗanda suka ba mu gudunmawa. Sauran bayanai kuma sai gobe in mun zo za mu yi su insha Allah ta'ala. Waɗanda suka ba mu gudunmawa a yau, banda wanda suka kawo cash, akwai wanda suka kawo cash, za mu duba su idan da sauran lokaci. Na farko dai akwai Uzairu Lawal ya bada naira 850, akwai Abdullahi Alhassan ya bada naira 500, akwai Ali Rambe Bukar ya bada naira 100, akwai Ibrahim Muhammad ya bada 1000, akwai Hamza Jibrin ya bada 500, akwai ainihin wato Nafi'u Manu ya bada 200, akwai Adamu ya bada 200, akwai wani bawan Allah ya turo 500, akwai wani bawan Allah ya turo 1000 naira 4,850. Muka samu wanda aka turo mana ta account. Allah madaukakin sarki ya saka wa waɗanda suka taimaka ga alheri. Akwai sauran lokaci? To akwai wanda malam ga naira 1,000, ayi wa iyayena addu'a Allah ya kai musu kabarinsu. To Allah ya kai musu kabarinsu. Malam ga naira 100, amawa babana addu'a Allah ya bashi la motar kansa. To ke kai ana roƙon masara da shinkafa, to Allah ya bashi motar ta gari mai ainihin wato abun nan mai albarka wanda za ta taimake shi, ta taimake addini. Malam ga naira 30 ko, Allah ya zaba min abun da yafi alkhairi, kuma Allah ya bawa mama ta lafiya. To Allah ya zaba maka abin da yafi alkhairi ko miki alkhairi, Allah kuma ya bawa mamarki lafiya. Malam ga naira 100, Allah ya buɗa mawa iyayena, ya ji kansu da ba dan sun mutu ba. To Allah madaukakin sarki ya musu rahama, in sun zo mutuwa Allah ya sa su tafi da kalmar shahada tare da mu da su baki daya. Malam ga naira 200, amawa babana addu'a, Allah ya kai ladan kabarinsa. To Allah ya kai ladan kabarinsa. Malam ga naira 500, Allah ya sauke ni lafiya. To Allah ya sauke ki lafiya tare da sauran masu juna biyu baki daya. Malam ga naira 200, Allah ya ban lafiya, Allah ya baki lafiya ko ya baki lafiya. Malam ga naira 100, Allah ya bamu mazaje na gari. To Allah ramma fa ga naku fa suna ta zuwa. Allah ya baku ikon fitowa kuma. Allah ya hada ainihin wato kowa da rabansa na alheri. Malam ga naira 100, Allah ya biya mun bukatuna na gari. To Allah ya biya muku bukatunku na gari. Malam ga naira 200, Allah ya biya mun bukatuna na gari. To har ilau Allah ya biya muku bukatunku na gari baki daya. Malam ga naira 100, Allah ya bani miji na gari. To Allah ya baki miji na gari, baiwar Allah mai addini, mai sallah, mai nafilfili, mai karatun Qur'ani, mai hankali, kuma sannan ya zama mai naira. malam ga naira 300 a 100 nawa 200 kuma asa a iyaye na addu'a da kuma yaya ko da kuma ƴaƴana ko da sauran musulmai baki daya to Allah ya yi albarka ga iyayenki da ƴaƴanki da sauran al'ummar musulmi malam ga naira 500 Allah ya biya min bukatuna na alkhairi Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi malam ga naira 500 menene sadaka Allah kuma sadaka ga mai menene ga mahaifinmu to Allah madaukakin sarki ya kawo mahaifinku wannan sadaka malam ga sadakan alqur'ani Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi baki daya dan uwa lokaci ya kure zamu dakata anan tambayoyi da Allah ayi hakuri muna tambayoyi kusan guda 5 zuwa 6 sai gobe zamu amsa su da izinin Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك العلى من الجنه ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله.